إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar ce 14 ga watan Jumadal Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, na da shekara 1435, daidai da 15 ga watan March shekara ta 2014. Wannan shine cassette na 7 daga cikin kasusuwan karishan karatun Fatwal Hamawiyatul Kubra. Waɗannan karatuttuka da waɗannan muryoyi mallakan makarantar Darul Hadith Salafiya ce, wadda kenan ainihin wato gaskiya layout a Zaria. Ba a yarda ma wani mutum ko wasu kungiya su juya ko su kwafe ko su sarrafa waɗannan ainihin muryoyi da karatuka ba tare da izinin wannan cibiya ba a rubuce, domin waɗannan karatuka suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare 'yancin mallaka ta ƙasa. Littafin Fatwal Hamawiyatul Kubra littafi ne wanda asalin shi fatawa ce aka rubutowa Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ya ji kanshi da rahama, daga garin Hama na ƙasar Suriya. A inda ake tambaye shi, Allah shi gafarta malam, ina hukuncin wato yadda za a sarrafa ayoyi da hadisai waɗanda suka zo suna ba da labarin sifatul khabariya na Allah madaukakin sarki. A inda Ibn Taymiyyah ya zauna tsakanin azhar da al'asr ya rubuta wannan Fatwal Hamawiyya al-Kubra. Babban malaminmu al-Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Abu Abdurrahman rahimahullahu wa tawallahu, Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya mushi gafara, ya karantar da wannan littafi na Fatwal Hamawiyya a cikin kasusuwa sama da guda 90. Bayan malam ya fara karanta muqaddima wanda ainihin wato babban malami Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin al-Tuwayjiri yayi ne, sai Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu waɗanda har yanzu ba a san ko su waye ba suka yi mushi. Muna fata Allah ya karɓi shahadarsa da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Ummu Abdul Barri. Wannan mutanen da suka yi wannan abu kuma ya Allah ka daidaita manufarsu duniya da lahira. Muna cikin karatun wannan ainihin muqaddima a inda muka kwana a shafi na 44, inda bamu gushe ba, muna jin Malam Tuwayjiri yana mana tarihin Ibn Taymiyyah al-Harrani, har inda yazo yana bayani akan musannafat littafan da Ibn Taymiyyah ya ainihin rubuta, inda muka ji ya faɗi cewa babu wanda zai iya kididdiga littafan Ibn Taymiyyah saboda yawan su da kuma rashin tabbataccen wato tawfik documentation na kiyaye littafan, da kuma kasancewa wasu sun bata sakamakon rigingimu da ƙaura da irin wato mihna, irin wato fada da rikici da ya faru tsakanin Ibn Taymiyyah a bangare guda da malaman bid'a da manyan alƙale da sarakuna da malamai waɗanda suke masu son zuciya, suka hada kwamba gabaki ɗayan su wajen ganin cewa sun dakile wannan da'awa ta salafiyanci da Ibn Taymiyyah yake rayawa. Wannan yasa wasu dalibai suka gudu, wasu suka buya, wasu suka ainihin wato ba da kyautar littafan su, wasu kuma koda littafin ya bata ba sa iya kai ƙara cewa ya bata saboda tsoron abin da zai biyo baya. Wannan yasa littafai da dama suka salwanta. Sannan wasu littafan kuma musamman galibi amsu shine na fatawoyi, da zaran ya rubuta ya baiwa waɗanda suka zo neman fatawa sun tafi da shi ba tare da an kufe ba, wannan yasa littafai da dama sun ainihin wato salwanta. Amma alhamdulillahi daga baya an ta gano wasu daga cikin littafan. Mun faɗa a ranar cewa akwai babban malami ainihin wato Dr. Muhammad Rashad Salim, wanda ainihin ya bada muhimmanci kwarai wajen yawo maktabobi daban-daban a duniyar Larabawa da duniyar Turawa da gabas mai nisa, duk inda akwai maktutat ya yi ta bi, yana ta kwakwafowa, yana photocopy, yana siyowa, yana ainihin zuwa da su aka tara su a jami'a ta ainihin al-Imam Muhammad bin Sa'ud da ke Riyadh, kuma suka ɗauki aiki ma kansu na tahqiqin da dama daga cikin gafan. Allah ya saka musu alkhairi. A yau za mu tashi a inda malai yake cewa wa innahu la min as-sa'abi dhikru jami'i mu'allafatihi abra hadhihi tarjuma al-mujiza. Yana da matukar wahala, min as-sa'abi, yana da matukar wahala dhikru jami'i mu'allafatihi, iya ambatan gabaki daya littafan wannan malami Ibn Taymiyyah abra hadhihi tarjuma al-mujiza, a cikin wannan ɗan takaitacciyar tarjuma wannan ɗan takaitaccen tarihi na Ibn Taymiyyah da ake rubutawa a wannan littafi ba zai bada dama a ambaci gaba ɗayan tafan shi ba walakin la ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu amma duk da haka larabawa suna cewa abinda ba za a samu duka ba ba a cewa kuma bar a bar shi gaba ɗaya sai ka samu iya gurgurdan abinda Allah zai kaddara ma wasa adkuru huna namudajan li ba'di mu'allafatihi al-kibar dan haka anan zan ambaci wato namudaj kaman misali na wasu manyan littafan shi wa khasatan fi ma yata'allaqu bil aqida musamman littafan da suke da alaka da aqida wallazi sabaqa an tubi'a wadanda kuma ya gabata cewa an buga su dan haka zai ambaci wadanda suke da alaka da aqida wadanda kuma aka buga faminha daga cikin su akwai awwalan na daya akwai littafin dar'u ta'arudil aqli wan naqal dar'u ta'arudil aqli wan naqal littafin wato tunkuɗe cewa akwai sabani tsakanin hankali da nassi wal kitabu tubi'a bi tahqiqi doctor Muhammad Rashad Salim wannan littafi an buga shi tahqiqin dai wannan malami da muka ambata doctor Muhammad Rashad Salim asalin shi mutumin kasar Misra ne amma ya zauna kasar Saudi Arabia ya karantar yayi PhD din shi a Cambridge ta kasar Ingila tuntuni akan littafin Ibn Taymiyyah kuma akan wannan mas'alan ne ma yayi PhD din shi ne akan wato yadda Ibn Taymiyyah ya iya daidaita tsakanin hankali da nassi akan abin da PhD din kenan tun a cikin 1950s da haka sai zama yana da inaya ta musamman da littafin wannan littafi an buga shi fi asharata ajza a cikin juz'i 10 wal hadi ashara faharis juz'i na 11 firasa ce wanda ke dauke da bayani akan mawdu'ai da hadisai da alam da sauransu tabatul ula sanata 99 ba'da al 113 lil hijra an yi mishi bugu na farko a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1399 a jami'atul imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya maktaban na wannan university press na makarantar jami'ar Muhammad al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya ita ta buga wannan littafi ina fata mun gano wannan saniyan na biyu akwai manhajus sunnati fi naqdi kalami shi'ati al-qadariyya manhajin sunna wajen ainihin wato raddi ga maganan ɗan shi'a masu ainihin aqidar qadariyya kuma wa aidan tubi'a akhiran bi tahqiq doctor Muhammad Rashad Salim shi ma wannan littafi daga karshe malam yace an buga shi da tahqiqin dai wannan malami doctor Muhammad Rashad Salim fi 8 ajza a cikin juz'i 8 at-tasi'u minha faharis juz'i na 9 shi ma siyarsa ne kamar waccan at-tabatul ula sanata 60 ba'da al-mi'ati ar-rabi'a 10 lil hijra an yi mishi bugu na farko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1406 kwatankwacin shekaru 29 kenan ko a jami'atul imam ibn muhammad ibn sa'ud al-islam imam muhammad ibn sa'ud al-islamiyya littafin ainihin manhajus sunna kenan akwai iktisarin shi na muhammad al-ghulaymi akwai kuma asalin wanda zahabi yayi wanda shine al-muntaka min manhaj al-i'tidal fi naqd kalami ahli ar-rafd wal-i'tizal a cikin juz'i 3 asalin wanda ainihin zahabi din yayi kenan wancan kuma na gulemin shi kuma ya ce ne bari ya ware masaloli waɗanda suka shafi aqida kawai sai ya ware su a cikin mujalladi ɗaya haka babba muhammadun al-ghunaymin wani malami ne a jami'ar islamiyya Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya salisan akwai na uku littafin naqdut ta'sis tubi'a minhu juz'ani bi inayati muhammad ibn abdurrahman ibn qasim an buga wato shi juz'i 2 daga cikin shi wanda ya bada muhimmanci wajen gyara littafin shine wani malami mai suna Muhammad ibn Abdurrahman ibn Qasim wal kitabu huqqiqa fi iddati rasa'ila ilmiya kuma littafin an yi tahqiqin shi mutane da dama sun dauki dawani yin tahqiqin shi a matsayin thesis din su na ainihin wato na academic na aikin jami'a na kundin digiri wanda ake yi a jami'o'i musamman yace fi qismil aqida bi kulliyati usuluddin a department na aqida a ainihin faculty na usuluddin a jami'atul imam muhammad ibn sa'ud al-islamiyya kamar yadda muka yi ta fada wannan jami'a ta ba wa kanta wani mashru'i ne na musamman, wani program na musamman wanda gwamnatin Saudiya ta yi financing din shi. Gwamnatin su ainihin FAT suka yi financing din wannan program na musamman shi, aikin tattarawa da gyarawa da fitarwa da nazari akan Ibn Taymiyyah da makarantarsa da littafan shi, da haka aka yi ta wato bai wa dalibai scholarship da ainihin grant na study grant, da kuma su malaman aka dinga ba su duk waɗannan wato incentive abubuwa na nuna ƙwarin gwiwa don su yi aikin. Cibiya ce ta musamman a university din wadda aikin take na hayyansu, ƙoƙarin fitarwa da ainihin wato yaɗa ilmomin Ibn Taymiyyah. Da haka duk ɗalibin da ya zo kulliya ta usuluddin, musamman masu yin karatun gaba da digiri na ɗaya, masu yin doctora ko magister ko postdoc, za a bada muhimmanci wajen a ga cewa aikin da za su yi yana da alaka da makarantar Ibn Taymiyyah ko ilmominsa ko littafansa. Ta haka za ka ga da dama daga cikin littafan da aka yi ta haƙiƙinsu ta haƙiƙi mai kyau na Ibn Taymiyyah a wannan zamani, duka daga cikin samarat ne, daga cikin alherai ne na wannan mashru'i wanda gwamnatin Saudiya ta ɗauki ɗawainiyar yin shi. Allah ya saka musu da alkhairi. To daga ciki shi ne aka samu wannan littafi, aka yi ta haƙiƙinsa a matsayin thesis, wato kundin digiri na masters ko PhD a wannan jami'a. Ina fata mun gane wannan littafin ai na kudu ta'sis, wanda duk zamu zo zamu bayani wannan, muna karanta doran larabci ne kafin mu ƙara bayani akan littafan da kuma wasu abubuwa da suka shafe su insha Allah. Sai ce rabi'an ko al-jawabu sahihu liman baddala din al-masih, amsa wadda take ta daidai ga wanda ya canza addinin Yesu al-Masihu Isa dan Maryamu alayhi salatu wassalam. To bi'a fi juz'aini, an buga shi a cikin juz'i guda biyu. Wa qad haqqiqa fi iddati rasa'ila ilmiya, kuma shi ma an yi tahqiqin sa a cikin wato kundaye na digiri da yawa. Fi qismil aqidah, a department na aqida, bi kulliyati usuluddin, a faculty na ainihin wato a tsangaya ta usuluddin, ta ainihin usuluddin jami'atul imami Muhammad ibn Saud al-Islamiyya, a dai wannan jami'a ta liman Muhammad dan Saud jami'ar Islamiyya wadda ke garin Riyadh, a wannan sashi na karantar da aqidar musulunci a tsangayar nazarin ilmomin da suke da alaka da aqidu. Al-Istiqama, khamisan al-Istiqama, kitabul Istiqama tubi'a bi tahqiqi Dr. Muhammad Rashad Salim fi juz'ain. Har ila yau an yi tahqiqi wannan littafi, wanda ya tahqiqi nan shine dai babban malami Dr. Muhammad Rashad Salim, a cikin juz'i guda biyu, at-tab'atul ula sanata 30 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati 10 lil hijra, shekara ta ainihin 1403 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, a jami'atul Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya, a jami'ar Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya. Kar mu manta shi kanshi wannan malamin da wannan mai tahqiqin malami ne a jami'ar, associate professor ne lokacin da yake wannan aikin. Gashi nan a cikin bangon cewa al-ustad al-musharik bi jami'atul Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya. Da haka a wannan jami'a yake yana da masaniya akan abubuwan da suke ciki. Babu mamaki zama wannan aikin nashi ma ɗaya ne kenan daga cikin wannan wato samara ta wancan mashru'i. Ina fata mun gane. Da haka jiya yawaita ambaton abin da danganta shi da jami'ar su. Babu mamaki ya zama akwai wasu jami'o'in da suka yi haka, kamar jami'ar Islamiyya ta Madina, ita ma tana da irin mashru'i kwatankwacin wannan na tahqiqi littafai irin na ainihin wato shi Ibn Taymiyyah da makamantansu. Amma dai shi kasancewar shi a wannan jami'a, kuma kasancewar wannan mashru'i na su ya shahara a duniyar musulunci, za ka ga kusan duk yana ta danganta abubuwan izuwa ga ainihin wato tsangayar nazarin aqida ta abin nan, sashen nazarin aqida na tsangayar usuluddin a jami'ar tasu. Sadisan na shida, iqtida'us siratal mustaqim, littafin iqtida'us siratal mustaqim tubi'a akhiran, da karshe dai an buga shi bi tahqiqi Dr. Nasir ibn Abdul Karim Al-Aqal, Nasir Al-Aqal, wanda shi ma malami ne ya karanta a jami'ar Islamiyya, fi juz'aini, a cikin juz'i guda biyu, at-tab'atul ula sanata 40 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati 10 lil hijra, a shekarar hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1404 a maktabatur ar-rushd lin nashr wa at-tawzi' ar-riyad, a garin Riyadh na kasar Saudi Arabia. Sai kuma ainihin littafin
wa hunaka iddatu rasaila sa'annan akwai wasu kananan littafai da yawa nahwu tadmuriyya wat tis'iniyya wal hamawiyya wa hiya allati baina aidina mala yace kamar littafin tadmuriyya haka ake karantawa tadmuriyya nisba ila garin tadmur wat tis'iniyya da kuma littafin at tis'iniyya da al hamawiyya da kuma fatwa al hamawiyya sai yace wa hiya allati baina aidina ita ce dai wannan fatwa al hamawiyya dake gaba gare mu ga tana wa sharhul asfahaniyya da kuma sharhin al asfahaniyya al aqidatul asfahaniyya wa ghairi zalika da kuma wasu wadannan kama anna kaseeran min muallafati shaykhi qad tubi'at dimna majami' kama yanda kuma da dama daga cikin littafin ibnu taymiya an rubuta su a ainihin wato karkashin wato wasu tattaruwar littafai a tara su a gu daya ay musu wato wani kundi na musamman a rubuta su mithlu kaman majmu'u fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda yake buga shi a cikin mujalladi 25 wani kuma mujalladi 30 kuma kamar haka jam'u wa tartib Abdurrahman Ibn Qasim wanda Abdurrahman dan Qasim shine ya hada su ya jera su fatawoyi ne na Ibn Taymiyyah akan masaloli daban-daban da suka shafi aqida fiqhu hadisi tafsiri siyasa abubuwa mabambanta da kuma wa majmu'atur rasa'il kubra da kuma majmu'atur rasa'il al-kubra wal fatawa al-kubra da kuma al-fatawa al-kubra wa majmu'atur rasa'il wal masail da kuma majmu'atur rasa'il wal masail wa majmu'atur rasa'il al-muniriyya wanda ainihin maktaba ta ainihin wato muniriyya ta buga kenan wadannan dukan su suna daga cikin wato kundaye da aka tattara littafin Ibn Taymiyyah tattarawa haka ta a hado su da dama a hada su a guri daya Alhamdulillah galibin su muna da su a wannan makaranta ta mu mai albarka ta Darul Hadith As-Salafiyya. Akasa malai yace wa min muallaf min al-ulama alladhina unu bi dhikri muallafati Sheikh. Daga cikin malaman da suka bada muhimmanci a cikin tarihin Ibn Taymiyyah da suka yi wajen ambatan wato muallafati Sheikh, rubuce-rubucen Ibn Taymiyyah akwai Ibn al-Qayyim fi kitabihi Asma'i muallafati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Littafin sunayen littafin Ibn Taymiyyah sai dai kar mu manta a baya mala ya ga mana cewa tahqiqi ya tabbatar da wannan littafin ba na Ibn al-Qayyim bane wa Muhammad Ibn Shakir al-Katabi fi Fawatil Wafayat da kuma al-Katabi a cikin littafin Fawatil Wafayat a cikin juz'i na 1 shafi na 75 zuwa 80 wa Ibn Abdul Hadi fi al-Uqud ad-Durriyya da kuma Ibn Abdul Hadi a littafin al-Uqud ad-Durriyya a cikin shafi na 26 zuwa da kuma shafi na 27 wa Ibn Rajab fi Zayl Tabaqat al-Hanabila da kuma Ibn Rajab a littafin Zayl Tabaqat al-Hanabila a cikin juz'i na 4 shafi na 443 zuwa 404 baya ga shi kuma akwai As-Safadi a cikin Al-Wafi bil Wafayat shi ma ya kokarin kawo littafin Ibn Taymiyyah da dama waɗanda ainihin wato ya tabbata cewa Ibn Taymiyyah ya rubuta su kuma sun wanzu yayi kokarin kawo su ta hanyar rarraba su zuwa ga wato fi'a ce littafin aqida akwai kaza akwai kaza akwai kaza littafin tafsiri akwai kaza littafin ainihin wato tarihi haka littafin fatawoyi littafin mai da martani al-Imam As-Safadi dalibin malam Zahabi ne ya daga cikin malaman da suka gaji ilimi irin na Imam Zahabi kuma ya san Ibn Taymiyyah ya zauna da shi yadda yake a ƙarshe rayuwarsa zaka ji a cikin yana bada labarin ma irin wato sa'in sa da suka dinga yi da Ibn Taymiyyah akan wasu masaloli musamman ha Ibn Taymiyyah ya gane shi cewa mutum ne mai yawan kokarin kawo shubha akan abubuwa yana kokarin kawo masail wanda suke masu rikici Ibn Taymiyyah yana yawan ce mishi ka zo ka zauna a makaranta ta zaka karu wannan abin da kake yi zai ragu da kanshi kuma yace babu shakka da ya zauna a makaranta Ibn Taymiyyah ya ji fa'idoji da ilmomi da tahqiqat waɗanda bai taɓa jin su a gun wani malami ba shi ma sai mai ta irin wannan magana yace kai bana jin ma na taɓa ganin malami irin shi kuma bana jin shi ma ya taɓa ganin malami irin shi haka wannan magana ba daga mutum ɗaya take ba jama'a ba daga mutum ɗaya bane kusan dukkanin malaman da suka zama da Ibn Taymiyyah sun ba da wannan shaida akan shi kamar yadda Zahabi yake faɗa ne cewa Allah ya bashi daukakar da hatta asna alaihi al-khusum wal ahbab har ya kai ga abokan hamayya su ma sai da suka dinga mishi yabo tun yana rayi abokan hamayya ma tukunna kafin masoya ina fata mun fahimci wannan to dan gane da bayani akan littafin Ibn Taymiya mun karanta doran magana da ainihin malam yayi an ina so na yi taliki da cewa na farko dai ina mai ƙara ainihin addu'a ta musamman ga malam Muhammad awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama
amin
Allah ya sa ya huta Allah ya daukaka darje shi a cikin illiyina wa shuhada'i was salihin
amin
ya Allah ka sa rayuwar shi ta can tafiye mishi ta nan
amin
da shi da Abdullahi da Umar Abdul Bari muna ta musu waɗannan addu'o'i Allah kuma ya mai abinda suka bari a baya musamman iyalai da karantawa da manhaji da makaranta babu shakka mun sani cewa Allah ba zai kunyata aikin da wannan bawa nashi ya mishi ba wannan malami bujumin malami ne a cikin zamani irin namu wato wannan karatu na sani cewa kuma kuma ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun sani idan da malam Albani zai wannan karatun babu shakka da a irin yau da an ji karatu wanda kowa zai rena kanshi game da bayani akan yayin littafin suke menene a cikin su wace irin baiwa ce Allah ya wa Ibn Taymiya game da ilimi kowa ya sani idan malam Albani mu irin wannan bayanan Allah ya ba shi baiwa ta sanin littafai da iya karanta su da irin talkhisin da yake ma abin da ke cikin su kuma mun ci moriyar waɗannan ilmomi nashi babu shakka ya bude mana idanu akan hulɗa da littafai da sanin yadda za mu iya tunkaran abubuwan da ke cikin su sai ya tantance menene al-ghafu wa samin a cikin abubuwan da muke karantawa ya Allah ka mushrama Allah ka sa ya huta dan haka nayi iya kokari na juhudul muqil dan na iya fito da wasu daga cikin littafin Ibn Taymiya daga cikin maktabar nan tamu mai albarka na kuma nuna ma ƴan uwa da kuma ɗan irin bayanin da zan iya yi na ɗan abubuwan da na karanta a ciki ko abubuwan da na yi mulahazanta ko waɗanda na iya tunowa da gaske abubuwan da malam yadda yana faɗa hakika tun makonni biyu da suka wuce na ta ƙoƙarin na yi haka amma babu shakka ni da kaina na san cewa abin da na yi bai kai ya kawo ba amma dai kawai saboda faɗan Allah da yake cewa wala tabkhasu nasa ashya'ahu kar ka yi mutane rowan abubuwan da nasu ne wannan kayan aiki namu ne ga baki ɗaya mu ɗaliban ilimi namu ne ga baki ɗaya masu bin manhajin salafiya a wannan makaranta tamu mai albarka da haka nake ainihin wato ba da wannan uzuri tun farko saboda abubuwan da za a ji ba su kai yadda ake tunanin su ba kwata-kwata da haka shi sa sai ni amfani da irin ka'idar da aka koya mana a karatu na research na yi ainihin wasu 'yan takardu waɗanda kowane littafi idan na karanta shi saboda in na karanta din sai naga kafin na tashi ma wani lokaci abin na karanta ma ya watsi sai ni amfani da wasu 'yan takardu na ce to bari kowane littafi na dan kayyade abin da ke cikin shi saboda in nazo na iya isti'ana da wannan takardu ko Allah ya bani damar tuno wasu abubuwa da zan fara
Mala Hamad Mala Hamad Ibn Abdul Muhsin Tawajiri ya ambaci littafin Dar'u Ta'arid al-Aql wa an-Naql
wannan littafi ga shi anan littafin akan kira shi da suna Dar'u Ta'arid al-Aql wa an-Naql wannan shine nuskar da ya ishara zuwa gare ta da tahqiqin Dr. Muhammad Rashad Salim kamar yadda ya ambata littafin akan kira shi da suna Dar'u Ta'arid al-Aql wa an-Naql kuma akan ce mashi da suna Muwafaqatul Ma'qul li Sarih al-Manqul Ibn Taymiya yayi shi ne dan ya tattauna yayi raddi game da ra'ayin falasifa da ahlul kalam da kuma musamman raddi ga wata ka'ida da suka sanya wanda ake ce ma al-qanunul kulli wanda Fakhruddin Razi shine ra'id da yayi ta yada wannan ainihin wato manhaji wanda yake nuna cewa idan hankali ya saba da nassi to za a gabatar da hankali akan nassi saboda a tunaninsu hankali shine ya zama yadda ake bi a gano ingancin nassi ma'ana da hankali ne muka iya fahimtar sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke cewa da haka ba zai yi wani abu ya saba wa hankali kuma a karba abun ba wannan kaida ta su mummunar kaida ce shine Ibn Taymiyyah ya zauna yayi mata wannan raddi a wannan littafi mai suna Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql asal littafin Narazi dan karamin littafi ne amma Ibn Taymiyyah ya yi mishi wannan raddi a cikin mujalladi 11 ga sunan duka anan wara wannan littafi kamar da kowane littafin Ibn Taymiyyah ba shi kadai ba littafi ne faridun fi babi ba yi da irin shi babu littafi da ya kai matuka wajen raddi ga irin waɗannan barna irin shi da haka babban malami Ibn Qayyim yake takrizi yake yaba wannan littafi a cikin ainihin wato a nuniyar sa yake cewa ikra kitabal aqli wan naqli alladhi ma fil wujudi lahu nadhirun thani ka karanta littafin nan na Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql wanda a cikin duniyar nan ba shi da nadhir ba shi da tsara littafin sannan ya ambaci littafin ainihin wato minhaj sunnati nabawiyya fi nakad kalam shi'ati al-qadariyya wannan shine littafin minhaj sunnati nabawiyya shima wannan takikin da malamin ya ambata shine wannan asalin littafin raddi ne ga wani dan shi'a wato mai suna ibn al-mutahhar al-hilli wanda ya littafi ya sa mishi suna minhaj al-karama fi ma'rifati al-imama littafi ne shima bai wuce juz'i daya haka ba wanda a ciki yake kokarin ya fitar da sarakunan zamanin ya maida su ƴan Shi'a ta hanyar nuna musu muhimmancin Ahlul Baiti a inda ƴan Shi'a suke ganin su da kuma muhimmancin bin manhajin su da muhimmancin yin irin aqidar su wannan dan littafi aka kawo Ibn Taymiyyah shi da Ibn Taymiyyah ya gani ya dauki alƙalamin sa yayin wannan ainihin wato raddi wanda wannan bugun da kake gani shine mala ya ambata ana a cikin mujalladi ainihin wato 8 ina ba ta mun fahimci wannan littafin shine na faɗa cewa al-Imam az-Zahabi tun lokacin can a zamanin su ya mishi muktasar mai suna al-Muntaqa min minhaj al-i'tidal fi naqd kalam ahl ar-rafd wal-i'tizal kuma akwai Muhammad al-Ghunaymi wanda ya ainihin yi raddi yayi iktisarin abinda kawai ke da alaka da aqidin Shi'a a ciki shi ma wannan littafi gashi muna da shi a wannan makaranta babu shakka shi ma wannan littafin malamai suka ce shi ma ba a yi littafi kamar shi game da raddi ga aqidin Shi'a ba ba a yi littafi kamar shi ba game da raddi aqidin Shi'a kuma yadda Ibn Taymiyyah yake tafin shi kamar kowane littafi na shi duk matsalar da ya dauko ta sai ya tumbuko ta daga asalinta sai ya kawo tarihin ya akai meye ya faru har matsalar ta faru sannan menene hujjojin su daga ina hujjojin suke yaya kuma za a mu'amalar hujjojin wajen yi musu raddi ko kuma in gaskiya ce meye fuskanta ya kamata a fuskanta da ita duk sai da ya waɗannan kuma cikin natsuwa da ilimi da kuma abin da zai baka mamaki wato kamar da aka yi ta ambata kullum a tarihin shi cewa zurfin tunaninsa da kuma irin istidraki da yake da shi da hangen nesa wajen iya kafa hujjoji da iya sarrafa nassoshi waɗannan duka sun tabbata a cikin ayyukan Ibn Taymiyyah kamar yadda muke gani sai na gaba da malam ya ambata akwai littafin Naqdut Ta'sis wanda gaskiya na dudduba a nan babu shi ina tsammanin yana cikin maktaba ta sama ne ko kuma cikin wasu littafai amma tabbas akwai shi har kofi fiye da daya dan ni na taba karantawa a cikin tun muna rufe kwanan can amma a take shi littafin Naqdut Ta'sis ko kuma bayanu talbisul jahmiya fi ta'sis bid'ihim al-kalamiyya na daga cikin mizat na littafai Ibn Taymiyyah shine zaka samu kusan kowane littafi yana da suna fiye da daya sunayen littafin yadda yake saka su sukan bambanta da gurgurdan inda ya ambace su shi da kanshi a bangayen littafin ko kuma yadda master da mashi suka ambata a wasu wurare ko kuma yadda ya ambata ainihin wato in yana wata magana sai ya ce nayi wannan magana a littafi kaza to sai ya kira sunan ba yadda yake a can ba amma ya zama ma'ana daya ce sai ya ce misali ko a cikin al-Hamawiyya kawai ko masail al-Hamawiyya ko fatwa al-Hamawiyya ko al-jawab ala su'ulat al-Hamawiyya haka yake ambaci duka ire-iren waɗannan da haka za ka kusan kowane littafi zaka iya samun sunan shi ya bambanta daga wuri zuwa wuri amma littafin shine ko masail da ke ciki su din ne to wannan tafi shi ma akwai litafin asasut takdis na al-imam Fakhruddin Razi din can Razi dai wannan mai tafsirin Razi wanda Razi ya da shekara na da 1606 kusan sun yi zamanin tare da Ibn Taymiyyah kenan ya rasu mana kafin Ibn Taymiyyah yau kusan shekara 800 da wani abu kenan ko daga shekara 1606 kusan shekara 829 kenan insha Allah to wannan malami ya yi litafi mai suna asasut takdis da manufar cewa wai wannan shine foundation na tsarkake Allah yana kokarin ta'awilin sifofi waɗanda suka zo na khabariya a cikin Qur'ani da hadisi da kokarin nuna cewa dole ne ai ta'awilin su zuwa yadda su asha'ira suke so wannan tafi shine Ibn Taymiyyah ya dauka ya kwatsa-kwatsa da shi ya mushi raddin duka usul din da ya kawo ya maida su zuwa asalin abin da yake a manhajin salaf littafin akwai wanda yake makarantar nan akwai zan iya tuna ainihin akwai bugu mai tahqiqin Dr. Ahmad Hijazi As-Saqa wani mutumin kasar Saudi Arabia kasar Misra wanda yake na jin bugu ne na Jami'ar Azhar asalin shi ma bugu ne Jami'ar Azhar Ibn Taymiyyah ya yi musu raddi ga baki ɗayan su Mu'tazila da Asha'ira kuma a wani lokuta yakan yi ma kowa raddi da magana ɗaya ne ce to kai da kace kaza to ai su wane kuma kaza suka ce yana musu kura ta ci kura kenan ina fata mun fahimci wannan to yana daga cikin tafan da mallam ya ambata anan sai kuma littafin Iqtida'us Siratil Mustaqima Iqtida'us Siratil Mustaqimi li mukhalafati ashabil jahim gashi nan kamar yadda ya ambata tahqiqin ma ainihin wato doctor ainihin wato Abdul Karim Ibn Nasir Al Aqal wannan shine littafin Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim littafin nan shi ma ɗaya ne tamkar da dubu game da abin da ke cikin shi na bayani akan ka'idoji na usuluddin a cikin musulunci game da saba ma kristoci da yahudawa da maguzawa Ibn Taymiyyah ya bi ka'idojin daya bayan daya wanda suka shafi aqida wanda suka shafi sutura wanda suka shafi hatta yare wanda suka shafi hatta abinci yayi tahlilin su da ta'alilin su daya bayan daya wannan ana buga shi ne a ainihin juz'i biyu akwai kuma mai mujalladi ɗaya da yafi wannan girma wannan shine tahqiqin da mallam yake isharar zuwa kai na ainihin wato Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqal wannan tafin babu shakka littafi ne da ya kamata kowanne makaranta ta musulmai a karantar da shi na san mallam Albani rahimahullahu ya dade yana mana wasiya da wannan littafin wanda duk yake da zarafin ya iya karanta littafin nan babu shakka ya da muhimmanci ya samu lokaci ya karanta shi koda ba sai ya jira wani malami ya karanta littafin ba domin zai bude maka ido sosai akan wasu masail waɗanda suke mun wayi gari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'umma baki cewa za a wayi gari ana ta kwaikwayon Yahudawa ba a ma san ana yi ba akwai abubuwa da dama da za ga mutane suna yi a cikin ɗabi'unsu da tsare-tsaren rayuwarsu kwaikwayo ne ga Yahudawa wa hum la yashkurun sannan malam ya ambaci littafin al-istiqama al-istiqama na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan shine littafin al-istiqama gashi da tahqiqin doctor Ahmad Hamid Ahmad Tahir wannan littafi na al-istiqama ba shine irin wanda mallam ya ambata anan ba domin wanda ya ambata akwai tahqiqin shi Muhammad Rashad Salim amma wannan wani tahqiqi ne daban wanda shine har na iya kaiwa kanshi a cikin ainihin wannan maktaba wannan littafi abinda ke cikin shi shine bayani akan manhaji wanda yake sauyi madaidaici game da addini wanda babu zakewa babu kuma gazawa babu zafin kai babu kuma murji'anci babu irin tafasa kirji babu kuma sakaci daidaitawa al-itidal fi mutaba'atil kitabi was sunna da kuma yayi kokarin nuna barnar dake cikin tatarruf barnar dake cikin yin zafi game da addini zafi wanda ya wuce iyaka da kuma barna da ke cikin murji'anci shine yin sassauci wanda yake yayi yawa mutum ya zama kawai shi komai yana sassautawa yana sassautawa dan a zauna lafiya duka Ibn Taymiyyah ya biye magana akan waɗannan masaloli kuma babu shakka shi ma wannan tafin ɗaya ne tamkar da dubu a babin su kai kusan duk littafin nan na Ibn Taymiyyah dukkanin su haka suke da wannan miza babu wani littafi da zaka ga wai zai shiga ne kawai cikin fi adadil kutubi التي تتحدث عن بابها في بابها سيكا غنشي يتصدر القائمة سيكا غنشي أكن غبشيني أسمن تبل نا عينيه واتو للتفاي وطن دسكي دا علاقة دا وانا مسألة داك التفاي دا أكي غمدا استقامة جار زوجيا جار أيوكا gujewa riya kokarin yin abu yadda ya kamata a bisa manhajin magabata zaka tarar littafin wato abin dogaro ne akan wannan babi ina fata mun gane wannan sannan mallaya ya ambata ila wa littafin al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih to shi tarihin wannan littafin za a hada su guda biyu ne akwai ar-risalatul qubrusiyya farko tukunna abin da ya faru shine lokacin da aka daula ta mamalik ta kafu daula ta waɗannan sarakuna na misra sun ta yin rigingimu na yaki na jihadi tsakanin su sojojin musulmai a bangare guda da kuma kristoci wanda suka ainihin wato yi ilan suka yi wato declaration suka yayata jihadi na crusade war shine al-jihad as-salibi al-hurub as-salibiyya yaki na cikin addinin su na kristanci da tunanin za su yi haka dan su dawo da kristanci majduhu ad-dafi wato darajar shi wata riga ta lalace to a lokacin da suka yi ilan na wannan harb sai zama Qubrus wato Cyprus kenan tsibirin Cyprus ya zama shine cibiya ta wannan ainihin yaki sarakunan kasar su suka dauki dawaine cewa duk wanda yake ganin zai shiga cikin wannan aiki to ya taho nan a shirya din kai musulmai farmaki to an ta kai musulmai farmaki sai zama a cikin daya daga cikin karrat din musulmai ba su samu nasara ba an kama da dama daga cikin su maza da yara da mata a matsayin bayi an tafi da su sai kuma labari yazo akan irin yadda ake azabtar da su ake cin mutuncin su ake tirsasa musu akan barin addinin su to Ibn Taymiyyah shine ya dauki dawaini ya zama kamar shine shugaban al'umma a gwamnatanci ya rubuta wannan risala ga tare yake cewa min Ahmad ibn Taymiyyah ila ila Sarjuwas azimi ahli Malta dan aka ce kasa aka Malta ta yanzu wa man tahawwata bihi inayatuhu min ru'asa ad-dini wa udama al-qassisin wa ruhban wal umara'i wal kuttabi wa atba'ihim salamun ala man ittaba al-huda haka ya fara da bayan yayi bismillahir rahmanir rahim ya aika musu da wannan wasika a cikin yake tana musu alaka dake tsakanin addinin musulunci da addinin Annabi Isa alaihi salam da kuma ya kawo musu hujjoji daga cikin addinin su wanda suka bayyana lalle dole ne a yi ma mutanen da aka kama a yaki a musu adalci a girmama su a tausaya musu a yi musu mu'amala ta insaniya ya kawo musu waɗannan bayanai dalla dalla wanda kuma alhamdulillah kamar da malamai tarihi suka ba da labari waɗannan bayanai da Ibn Taymiyyah ya rubuta sun taimaka wajen raga ma waɗannan musulmai irin azabar da ake musu to amma bayan da wannan risala ta kai gare su su kafiran nan sai suka ga suna da wasu maganganu a ciki da suke so su yi mai Ibn Taymiyyah wato etradi a ciki daga sai malaman su na kristoci suka zauna suka rubuta wata risala suka dawo da ita a matsayin cewa eh mun ji maganganun ka amma kaza da kaza ba mu yarda da su ba to shine Ibn Taymiyyah ya goye musu wannan littafi al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih ya musu kankat anan wannan littafi da kake ganin shi gashi da tahqiqin ainihin wato wasu mutane ne guda uku Ali ibn Hussein ibn Nasir al-Alma'i da kuma ainihin wato Abdul Aziz ibn Ibrahim al-Askar da kuma Hamdan ibn Muhammad al-Hamadan wannan tahqiqin da kake ganin shi aka asali aiki ne da suka yi a matsayin research group nasu na PhD wanda bayan sun gama kowa ya samu ainihin kundin digiri ko kuma takardar digiri ta ainihin wato doctora bayan sun yi aiki san akwai jami'an da suke da ka'idan research group in za a bincike ba mutum ɗaya ne ke yi ba za a hada kwambace haka su yi to waɗannan mutanen guda uku suka yi wannan aiki a dai wannan jami'a ta Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya a cikin wannan littafin Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa wajen nuna irin ilimin da yake da shi game da kristanci malamai suka ce kai ka ce wani tsohon pasto ne ko fada ne musulunta dan irin ilimin da ya fada na game da sanin aqidar kristoci da kuma yadda yake mata raddi a ciki kai ka ce shine mafafaroman addini kuma a ce shine gaba ɗaya shugaban addinin a duniya ce ai addinin ku ya ce kaza a wuri kaza a wuri kaza an ce kaza farko yayi kokarin bayyana cewa su san cewa addinin annabawa gaba ɗayan shi ne dinul anbiya wahid tun daga kan Nuhu alaihi salam har zuwa kan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan cewa kuma ya nuna musu ilmance yadda kasancewar annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallama shamil ne ga duka duniya domin sai kokarin su kare ta cewa su sun ki yadda da annabta Muhammadu ne saboda kasancewar Muhammad annabin Larabawa ne kawai sun mushi wannan maganganun a cikin su waɗannan malaman kristoci da aka yi na musu a ba haka bane ya kawo musu hujjoji daga cikin tafansu daga cikin attaura daga cikin injila sannan daga cikin qur'ani da kuma hujjoji na hankali wanda suke tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne da aka aika shi zuwa ga kowa har zuwa ga annabawan nasu domin annabawan su ma ranar kiyama za su tashi ne kashin tuta annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Isa in ya dawo duniya zai zama ɗaya daga cikin mabiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan yayi kokarin yin bayani akan bushara da annabawa suka yi da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yayi watsi ya wawwatsa ya targaza dukkanin shubohin da kristoci ke kawo game da musulunci ya laita a ce wannan littafin turawa da suke kurarin cewa suna yin bincike game da ilmomin gabashin duniya ina ma da a ce za su yi kokari su fassara shi zuwa yarurrukan su su karanta su gane me musulmai suka rubuta game da yarurrukan su game da ilmomin addinin su tun talatala ba tun yanzu ba to waɗannan sa daga cikin tafan da malam ya ambata sai kuma ya ƙara ambatan littafin ainihin wato at-tadmuriyya ko littafin at-tadmuriyya ya daga cikin tafan da hannuna bai iya kaiwa kai shi ba a yanzu gaskiya amma at-tadmuriyya ta kaice wato littafin da yake magana akan ka'idojin tauhidi wanda suka shafi farko sifat da ainihin wato ka'idar shari'a game da su da al-qada wal qadar da al-irada da muhabba da karahiya da buhud da kuma yaya waɗannan siffofin suke ga Allah madaukakin sarki da kuma bambancin su da irin na mutane at-tadmuriyya ita ma kamar mafiya littafin shi amsu shine na fatawoyi ya sa mata suna tadmuriyya ne ishara zuwa ga garin Tadmur na kasar Suriya shi ma ishara zuwa ga cewa tambayar ta fito ne daga wannan ainihin wato gari sai kuma littafin at-tis'iniyya Allahu akbar jama'a wannan littafin na at-tis'iniyya littafin ya daga cikin ajaibud dahar ya daga cikin wonders na duniya wanda duk ya karanta wani abu a cikin shi zai iya sanin haka kuma adaraka mat-tis'iniyya lokacin da Ibn Taymiyyah aka kama shi daga cikin kamakaman da aka yi taimishi aka kai shi ainihin wato kasar Iskandariya aka kulle a cikin kasar Misra daga baya aka dawo da shi Al-Kahira aka ƙara kulle shi to wata rana sai malamai na fiqhu da alƙalai da malaman mazhabobi masu fatawa da malaman fada dukkanin dai fi'at na malamai a lokacin kungiyoyi da ɗaiɗaiwansu sai wani alƙali ya kawo motion a majalisar malamai ta wannan ƙasa cewa ya kamata fa a duba al'amarin malamin nan in zai yi a sakai to da aka zo aka zauna sai aka ce to za a sake shi amma da sharadi ga sako wasiƙa ce kawai haka takarda guda daya aka rubuta aka ce a kai mishi a gidan yari aka aika su ɗan sako daga cikin malaman wanda ake ganin suna da fuska a wurin shi cewa a je a kai mai sakon cewa za a sake shi amma ga sharadi sharadin shine ya daina waɗannan maganganun daga cikin maganganun shine ya daina cewa Allah yana magana da sautin da in ya ga dama ba wanda Allah ya ga dama zai ji irin yadda Allah ya magana da annabi Musa wai ya daina faɗa wannan magana to ana kai Ibn Taymiyyah wannan takarda sai ya ce to kudin zauna sai ya samu takardunan da na yi ruta musu amsoshi a cikin amsoshin ya kawo hujjoji a tattakaice wanda ba su sa ya daina yin wannan maganganun ba saboda Allah ya ce kaza saboda annabi ya ce kaza abin da yake yin istihdari nan take dan juz'i haka dan juz'i haka dan kankani su fa wasu kace suka aiko yace akai musu ga hujjoji da suka sa yake faɗa wannan magana in dai sai ya janye ta za a sake shi su bar shi kawai to da aka tafi da wannan ɗan wasiƙa kai sai ya ga fa ai yayi kusuri wajen wannan bayanan da aka lokacin kawai sai ya dauki alƙalaminsa sai ya rubuta littafin at-tis'iniyya wanda hujjoji ne guda 90 da ya kawo shine ma'ana at-tis'iniyya din hujjoji guda 90 waɗanda suke tabbatar da lalle Allah yana magana irin wanda ya bada labari a cikin Qur'ani irin wanda annabi ya bada labari a cikin Qur'ani ya biye fata-fata da maganganun asha'ira da ƴan kullabiyya alqa'ina bil kalamin nafsi da haka su suke cewa Allah yana magana amma maganar zuci kwatankwace da zaka dinga karanta wasiƙar jaki da haka agus da Qur'ani da at-taura da injila duka abu ɗaya ne innama Allah ya kimsa wa wasu mutane ma'anan maganar shi a cikin zuciyarsu su kuma suka translating ma mutanen su da irin yaran mutanen su da haka ba magana Allah bace a ma'anan magana Allah ce kamar da ya kimsawa wani a gurin ashaira a gurin kullabiya a gurin jahamawa ibn taymiya yayi wannan littafi yayi musu fata fata a ciki littafin akwai takikin doctor ibrahim muhammad ibrahim al-ijlan wanda shi ma asali yayi takikin ne a matsayin risala doctora a jami'an nan ta al-imam muhammad ibn saud al-islamiya akwai shi a nan makaranta na zamani ya labarar na sama ne da aka ibn al-qayyim shaykhul islam al-thani da yazo yana magana akan littafin tis'iniya a cikin nuniya yake cewa wa kadhaka tis'iniyatun fiha lahu raddun ala man qala bin nafsani tis'una wajhan bayyanat butlanahu a'ani kalaman nafsi dhil wahdani yace ka karanta littafin tis'iniya fiha lahu wanda a ciki shi ibn taymiya yana da raddun ala man qala bin nafsani raddi akan wanda yace Allah yana magana ne magana zuci tis'una wajhan ya kawo fuska 90 bayyana butlanahu wanda fuskan nan ta kai ta bayyana barnar da ke cikin wannan aqida a'ani ibn qayyim yace ina nufin kalaman nafsi zal wahdani cewa magana da aka ce wai Allah da zuciya ke magana Allah ubangiji ma'abocin ainihin wato a dayantuwa sannan malam ya ambaci littafin hamawiya wanda bata bukatan wani introduction ko sai kuma littafin as-safadiyya as-safadiyya asali watin ita ma amsa ce ga fatawa mun fara baya cewa ibn taymiya malami ne pragmatic wato wanda yake lura da al'amuran da kaje su kawo wajen yin maganganun shi da fatawoyin shi ba malami bane kawai mai zauna haka tubus abinda kawai duk ya tuna ya rubuta ko abinda yaga ana yayi ya rubuta yakan nemi ne menene abinda zai mutane amfani ko kuma mecece shubha da take yawo ko wata barna ne wani malamin bid'a ya rawwaja ta ko ya kawo ta cikin al'umma sai biye darkake ta yi mata raddi daka as-safadiyya an kawo ne fatawa game da cewa ina hukuncin mutumin da yace annabawa suna yin mu'jiza ne kawai saboda taurin rai karfin hali ne annabta ba Allah ne yake aiko su ba wannan ma magana ce ta falsafa cewa annabawa kawai wasu mutane ne a cikin al'umma masu taurin rai wanda za su kafe akan ra'ayinsu ayi da su su ki bari har mutane su gaji da musu sabani sai su dawo suna bin su dan haka a ganin su kowa ma inda yana da wannan gurgurdan na taurin rai zai iya yin karfin hali ya annabta wannan magana ce ta falsafa kuma hatta sadado cikin wasu daga cikin mutafalsifa ɗan shigewa falsafa daga cikin musulmai shine ibn taymiya ya ainihin bi wannan magana ya yi mata raddi daya bayan daya a cikin wannan tashi mujalladi babba guda haka na ainihin as-safadiyya an buga shi har ila yau shi ma da hakikin doctor Muhammad Rashad Salim a cikin juz'i biyu mujalladi daya haka mai juz'i biyu a hade wannan takaitaccenen game da littafin ainihin wato as-safadiyya sai kuma littafin al-aqidatul asfahaniya ita ma ya ambace ta anan ko littafin aqidatul asfahaniya shi kuma wato an tambayi ibn taymiya ne akan akwai al-imam al-asfahani wanda ya littafi al-aqidatul asfahaniya aka ce ibn taymiya yazo ya sharhinta yace to zai yi sharhin amma su sani cewa sai yayi gyare-gyare a cikin wasu abubuwa da wannan malami ya faɗa domin malamin ba ash'ari ne shi kuma ibn taymiya kamar da kowa ya sani ba wai ba salafi ne ga magari ba a'a shine hamilul luwa'i ilmi salaf ba'adan qiradi al-usul al-mufaddala bayan wucin waɗannan zamunna na farkon musulunci ba a samu mutumin da ya rike tuta ta ainihin ilimi na aqida da sunna yadda salaf suke akai ba tare da ja baya ko da kankani ba irin ibn taymiya wanda duk abin da ya san gaskiya ne sai da ya faɗa ya rubuta baya shakkan laumata la'i wannan daga cikin fuskoki mafiya kaiwa matuƙa wajen kamantakeke su da suka yi da malam albani shine alqawlu bima sahha wa tahaqqaqa annahu huwa alhaq min duni ikbarin bil awaqid fadan abin da yake shine tsantsar gaskiya wanda ya tabbata shine gaskiya ba tare da tunanin me ya kwantsa da bayan ba wannan shine sharhin al-aqidatul asfahaniya wannan littafin gashi jama'a juz'i daya shine sharhin littafin aqida ta al-asfahaniya rubutawar ibn taymiya amma wannan ba shine wancan take inda mallam yake ishara ba domin shi wancan ana buga shi ne akan ainihin wato mujalladi biyu saboda tahqiqin da kuma ainihin muqaddima da shi malamin yayi mai ya ku wannan girma sosai ina fata mun gane wannan to baya ga wannan sai kuma naga dacewar akwai littafan da shi malamin din bai ambata ba amma wasu daga cikin su ga su anan sai mu dan nuna su dan kamera ta dauka da kuma bayani akan meye a cikin su a takaice daga cikin akwai littafin al-wasiyatul kubra da Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ga wannan mai tahqiqi da takhrijina Abu Abdullah Muhammad Ibn Hamad Al-Hamud bugun maktaba ta Ibn al-Jawzi al-wasiyatul kubra littafi ne wanda yake magana akan tsantsar akida wasiya akan me ya kamata mutum ya kudurci game da Allah game da littafin Allah game da ainihin siffofin Allah madaukin sarki game da kaddara da aka kiyata da suna al-wasiyatul kubra tafi kowace wasiya muhimmanci kamar littafin al-fiqhul akbar ne na ainihin wato malam Abu Hanifa ko ishara akan cewa fiqhun fahimtar yaya Allah yake sanin Allah yadda Allah yake so a san shi yafi kowane fiqh muhimmanci da haka sai a bashi siffa ta wannan ainihin girma din akwai littafin al-jama'atu wal furqa magana akan yaya ya kamata hadin kan musulmi ya kasance kuma me yake jawo rabuwar kan musulmi hadin kan musulmi ibn taymiya ya bayyana cewa yana tabbata ne bisa bin gaskiya bisa bin manhaji na magabata bisa imani da qur'ani da fassara shi bisa fahimtar magabata da kuma aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama irin yanda magabata suka aike ita irin da yadda ka san mallam albani yana kururuwa yana da'awar sa cewa komawa ga fahimtar magabata da aiki da addinin musulunci irin yanda magabata suka yi shine kai mafita irin da'awa ai dan fodiyo kenan irin da'awan mallam Abubakar kuma kenan Allah ya ji kansu gabake ya wannan littafi gashi karamin juz'i ne kamar da ake gani wannan bugu ne na maktabatul islamiyya wanda ya tahqiqin ta shine Abdul Salam ibn Muhammad ibn Abdul Karim gashi nan daga kan littafi haka mai matakan fa'ida akwai kuma ila ya littafin al-mu'jizat wal karamat wa anwa'i khawariq al-adat wa nafi'uha wa madaruha littafin da ke magana akan meye mu'jiza meye karama meye kuma abubuwa waɗanda suke sun sabawa al'ada gashi tahqiqin Abu Abdullah Muhammad ibn Imam bugu ne na maktabatus sahaba wanda take kasar Misra a Tanda kasar Misra wannan tafin duk da yake dan kankani ne gashi kaya gani dan kankanin tafin nan amma ya warware matsaloli masu matukar muhimmanci game da ka'idojin addini game da karama game da mu'jiza game da hanyoyin da ake iya tantance wanda aka gan shi da khawariqul ada sihiri ne ko bokanci ko istidraji ko isti'ana kuma kamantun su da ba ta fahimci wannan wato kamar yadda Muhammad da Sharifin yake fada a cikin wata muqaddima da yi da musulmi za su takaice kawai a duk inda suke akan kokarin karanta tura legacy na ilimi na Ibn Taymiya da fahimtar shi da sun gyara fiye da kashi 90 bisa 100 matsalolin da suke ciki na aqida da manhaji da karantawa da ainihin sauransu don haka kaga cewa mallam Albani yayi wa kanshi ainihin wato bakance Allah ya ji kanshi cewa yana kaddar da Ibn Taymiya kuma haka ya tabbata gare shi saboda ya karanta su ya san muhimmancin su dama babu wanda ya san muhimmancin tafanan sai wanda ya karanta su karantawa kuma na adalci akwai littafin kuma raf'ul malam anil a'immatil a'lam sauke zargi daga manyan malamai na san cewa kowa anan ya taba jin bayani game da littafin na bakin mallam albani wannan littafi kullum mallam albani rahimahullah yakan yi hujja da shi akan cewa mu masu malamai salafiya ba ma zargin malamai ba ma aibata malamai ba ma kuma cewa malamai sun yi kaza saboda aibantawa Ibn Taymiya ya bada wannan kaida cewa idan malami ya kuskure ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake in ya ma ya zama hadisin da kake ganin ya inganta a gunka bai zo gare shi da hanya mai inganci ba ko ya zama fatawar da ya bayar a lokacin bai iya tuno hadisin ba ma'ana dai uzurori ya ta kawo wa waɗanda ya kabata a baiwa malamai game da ainihin wato matsalolin da ake samu game da maganganun su zaka kuma a aikace haka yake maganganun shi a cikin fatawa ta Ibn Taymiya da yazo yana magana akan hadisin hadisus sura hadisin da ke cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi, idan zaka bugi mutun karka bugi fuska. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hujja cewa saboda Allah ya halicci annabi adama ala suratihi, a bisa surar shi annabi adama din. Kowa da ya san wannan hadisin anan yanzu dai go yana magana akan hadisin, magana kai magana yake cewa Imam Malik ya karhanta riwayar wannan hadisi. To an bashi labarin cewa ga wani can ya bada riwaya din, sai ce ai wannan malamin fada ne, ma'ana malamin fada wanda in yaje fada to irin karatun da sarakuna suke son ji shi zai ga musu, ko kuma irin karatun da idan an ji za a sha mamaki ai ta gida kai irin shi ko ake ji a bakin shi garai. Imam Malik in rubuta hadisin sai ruwaito iya wurin abin da ke da alaka da wannan hukuncin na fiqhu haramta marin fuska, amma baya ruwaitar wancan. Ga ganin sai Ibn Taymiyyah ya ta kwararo kuma malamai daga cikin tsararraki na Imam Malik wanda basu gaza shi a ilimi da takawa ba, su kuma sun yi riwaya hadisi tun daga kan irin su Layth ibn Sa'd al-Misri, ire-iren su da Rabi'us isi Imam Shafi da irin har zuwa kan su Bukhari, yace duk da yake Bukhari ya riwaya hadisin da ma'ana, yace to duk waɗannan surato hadisin ya kawo kuma maganganun wasu waɗanda su kuma suka ga abinda Malik ko yayin wancan bai kyauta ba, dan me zai karhanta riwaya hadisi ingantacce. To anan sai ya biya kare Imam Malik, ya kare shi ya kare shi, yace kuma waɗannan maganganun malamai ne isu isu wanda mu bai kamata mu shiga ba, domin shigan su sai yace kamar shiga magana ne tsakanin sahabbai yana a cikin fatawa da Ibn Taymiyyah. To kaga wannan aikace shi haka yake kenan, ashe yana ganin har sabanin da ya faru a malaman da suka gabaci zamanin shi da irin maganganun da suka yi majunan saboda sabanin da dan adamci, yana ganin rashin halascin kai da kazo daga baya ko da ka kai malami yadda ya kai ka dinga shiga kana kokarin cewa sai ka gane waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya tsakankanin su, ka dauka wannan rigingimin ma to kwatankwacin irin rigingimin sahabbai ne, sai ya kawo hujja yake saboda su ma suna shiga cikin umumin cewa wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman. In ya dan sahabbai sune asali a cikin wannan aya wanda suka riga kowa da imani, to haka dai kuma zamani bayan zamani ko waɗanne zamani malaman zamanin na Allah sun rigayi na bayan su da imani da zamani ko to na bayan su nan su dinga musu addu'a, rigimar ta faru tsakankanin su in ba tarihi ne ya kawo dole sai an fada ba, ba bukatar sai an dinga ambatan su kamar yadda na sahabbai ma aka ambata ne idan tarihi ya zo kai, amma kokarin aibata wani kokarin ganin wani bai iya ba wani ne yafi gaskiya su wani basu kyauta ba, duk wannan baya daga cikin abin da ya kamata matsayinka na musulmi ka shagaltar da kanka daga gare shi. Wannan addinin ɗan shi'a ne zindikai ko kuma yahudawa da orientalist da su da mazowansu waɗanda suka bi su akan irin wannan addinin daga cikin masu dangantuwa zuwa ga musulunci, irin waɗanda suka yi karatu a jami'an ƙasashen turawa da cibiyoyin bincike na ƙasashen turawa a America da Ingila da Faransa da Jamus, ire-iren su Kasimu Aminu, irin su Da Husaini da ire-iren su waɗanda zaka ga ba su rike bakin su ko ainihin alƙalumin su wajen faɗan duk abin da ya zo bakin su game da sahabbai ko rigingimin tsakankanin su. Allah ya shirar da mu har ila yau daga cikin dafan Ibn Taymiyyah waɗanda suka zama wato fara'id fi abwabiha, waɗanda babu irin su a cikin babukan su a kowane littafi na As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul, littafin takobi wanda aka zare akan mutumin da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ma na san mutane sun shaje labarin shi game da me yake ciki, domin Malam Albani ya sha yin hujja da shi akan wannan kujera da wasu wurare da ya karatu. Allah ya gafarta mishi. Wannan littafi a wannan bugu na Darul Fikai tahqiqi ne na wani babban malami Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wanda shi ma malami ne daga cikin afzaz na muhaqqiqun wanda Malam Albani ya sha mana magana akan shi, wanda daga ƙarshe ƙauraye ya koma ya zauna kawai a Saudi Arabia a Makka ya yi ta aikin tahqiqat tun ma ilimin tahqiqi bai shahara ba. Da aka ga wannan tafin bugu ne irin na da, gashi tsohon bugu ne kuma Darul Fikari ba wata madaba ce ta zuwa gani ba, kowa dai ya sani madaba ce ta yan kasuwa ko. Littafin a takeice tarihin sa shine lokacin da aka samu wani shedani daga cikin wato kafirai a ƙasar Dimashqa ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane suka hayyako akan za a kashe shi. Ibn Taymiyyah yace a mu musulmai ne ba ma daukar doka a hannunmu, da haka Ibn Taymiyyah ya kama shi shi da kai shi ya kai shi gun sarakuna shugabannin wannan zamani ya danka shi a hannunsu cewa gashi nan su su mishi muhakama su yanke mishi hukuncin da addini ya tabbata akan shi. Wannan shine tsarin musalafiya, duk laifin da mutum ya mana ba ma dauka hukunci akan shi sai dai mu mun kama shi sai dai mu kira hukuma ta zo ta karbi shi ko mu kai ma hukuma shi su kuma san yadda za su yi shi in ma sun yi gaskiya falala ce gare su in sun rashin gaskiya ma fa alaihim akan shi tsaya ko da haka bayan wannan waƙiya ta faru sai bin taimiya ya ga irin maganganun da mutane suke yi da reaction din da mutane suke jahilansu da malaman su ya nuna cewa ba su san inda musulunci ya sa gaba game da wannan matsala ba da haka shine ya tashi wannan littafi na As-Sarimul Maslul ya bayyana matsalar ta shafi hukuncin zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin zagin Allah madaukakin sarki da kuma ma yaya ake fahimtar meye zagi sannan meye hukuncin idan musulmi ne yayi meye hukuncin shi idan kirista ne zimmi yayi meye hukuncin shi idan bakin ba ma guje ne kafiri yayi meye hukuncin sa dibin jami'a sai da bayan wannan abuwa gashi nan a cikin wannan kankan mai mujallati shine aka samu wanda daga cikin mutanen da suka shahara da kiyaya da Ibn Taymiyyah shine As-Subki yayi na shi yana nan shi kuma yayi mashi ma As-Sarimul Menene munki ko ala Shatimul namanta asalin sunan yana nan dai a nan dan tare ma suke da wannan ayin da dauko shi yana nan akan kantan nan ba bukatar shi a dauko shi ne a daidai lokacin da nake wannan ayin dauke dauken to dan haka littafin As-Sarimul Maslul shi ma babu shakka ana da bukatar a wannan zamani malamai su karanta shi su kantar da daliban su shi dan a san me yake ciki domin a wannan zamani ana samun irin waɗannan karrat din irin waɗannan abubuwan suna maimaituwa na ko dai wata jarida ko gidan TV ko finafinai ko agun wa'azozi na kristoci ko kuma ma masu cewa su musulmai ne in court masu cewa su musulmai ne wanda ma suke iddiain suna kauna da ishku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi maganganun zagi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko cin mutunci ko kuma sukan zarge mu tsantsan musulmai mu ahlus sunna mu salafiya da cewa muna faɗa maganganun zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a wannan lokaci ya kamata lauyoyi na shari'a musulunci alƙalai masana cibiyoyin bincike na musulunci kamar Center for Islamic Legal Studies na ainihin wato nan Jami'ar Ahmadu Bello ko Center for the Study of Islamic Center for Islamic Studies na Jami'ar Bayero ko Sokoto su tsaya su yi ma mutane bayani ko su tsara conference ko su yi seminar akan wai meye ma ma'anar zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko me matakin da ya kamata a dauka shin matakin da mutane suke dauka na su yi zanga zanga ko kone kone ko aje da an ji shubha ko ya take aje a kashe mutumin a kona shagon shi a kona garin gaba daya ko duk duniya ta dauki bala'i haka yake kamata ma ai ko ko ba haka yake kamata ba musulmi sa da bukatar irin wannan fatawai ina ba ta mun fahimci wannan amma kaga abun bakin ciki shine mutanen mu ma ba su ma san littafin ba zaka tambayi mutun da dama daga cikin wanda ake ganin malamai ne ka san littafin nan mafi yawan amsa shine a'a ko kuma mafi karancin amsa eh na san shi ka mallake shi mafi yawan amsa shine a'a mafi karanci kuma eh na mallake shi ka karanta shi mafi yawan amsa shine a'a ko mafi karanci eh na dan karanta ban fahimta ba Allah ya sa mu dace sai kuma littafin wanda yake kani ga Hamawiyatul Kubra din nan shine Jawabul I'tiradatil Misriyya ala al-fatwa al-Hamawiyya wannan gashi ba cikakke bane abinda aka samu ne ragowa kamar yadda masu takike suka bada labari ya daga cikin dafan da suka bata daga cikin dafan Ibn Taymiyyah bayan wannan fatwal hamawiyya ta fito mun ji ba so ɗaya ba so biyu ba cewa fatwal hamawiyya na daga cikin littafan da suka jawo Ibn Taymiyyah matsalolin da ya shiga na jarabawa da Allah ya mishi da irin hasada da gaba da sharrin da malaman bid'a da sarakuna suka mishi to shine da aka kai littafin ƙasar Misra sai wasu ƴan bid'a daga cikin alƙalai suka hada kai sai da suka yi gayya ba cewa a rubuta mishi raddi suka yi kungiyar rubuta raddi kowa ya nemi abin da yake ganin bai yarda da shi ba a cikin mazhabin shi ba Shafi'i ya faɗa abin da bai yarda da shi ba ba Hanafi bai faɗa abin da bai yarda da shi ba ba Maliki kowa ya faɗa aka harhada aka harhada aka rubuta aka baiwa sarakuna aka ce ga abubuwan da bai yarda su ba a cikin Hamawiyya a lokacin akwai wani sarki mutumin kirki ya hana ayata magana bayan shude wasu ta ƙara taso da magana shine aka zo aka rubuta da ta kawo ni Ibn Taymiyyah shine da ya bi musu wannan radojin kowa yace to magana da wani ya fada ga raddinta magana da wani ya fada ga raddinta amma kamar yadda na fada wannan aftari ne kamar yadda masu takikin suka fada takikin wani mutum ne mai suna Muhammad Aziz Shams yayi haka karkashin supervision na Bakar Abdullahi Abu Zain kowa da ya san Bakar ko wani malami ne wanda da ya gashi nan ga kamar shi babban malami ne Allah ya gafarta mashi Allah ya mashi rahama dakta ne to shine yayi tahiyyi ishraf kamar supervisor na aikin ya fada a cikin talikin shi cewa wannan littafin yana daga cikin kanafi adadil mafqudina min kutubi Sheikh al-Islam amma daga baya aka samu wani bangare a wata maktaba a kasar Pakistan da wani bangare a wata maktaba a kasar Turkiya shine aka hada aka yi wannan iya wanda kake gani haka amma ya fa haka girma sosai kamar yadda malaman tarihin Ibn Taymiyyah suka bada labari ina fata mun gane wannan akwai kuma littafin al-hikbatu fil islam hisba dai wannan wato yan sanda a musulunci shine aikin hukumar musulmai me aikin da yan sanda suke yi me aikin da jami'an tsaro na SSS suke yi yaya kamata su yi hulɗa da marasa gaskiya ko masu laifi ko waɗanda ake zargi menene muhimmancin su a cikin ainihin addinin musulunci wani irin malami ne wannan jama'a shi sai yace mawsu'atun ilmiya ko wani encyclopedia ne wani kundi ne mai zaman kanshi na ilimi yadda muke wannan bayanan jama'a na sani cewa insha Allah wata rana Allah zai kawo wasu bayan shudewa mu za su yi wannan bayanan akan malamin Albani insha Allah sai sun zo sun an taddaga littafan shi da maganganun shi da kasusuwan shi ana musu irin wannan bayanan a takeice ko albayyane saboda yadda wannan malami yake mawsu'a a irin zamanin shi to haka Albani yake a wannan zamanin babu ko bambanci jama'a saboda shi ma in ka bi littafan shi da maganganun shi musamman maganganun shi da aka dauka a cassette zaka tarar cewa haka din suke ina jin takaicin wani abu guda daya cewa akwai maganganu da dama da malam Albani yayi tamara musamman a muciya a karatukan muciya waɗanda ake yin su da karatu ne maftuh babu lokaci a ce sai ka ba ta shi wata ran sai a azhar a wajen tun karfe 7 to a irin nan zaka ga an gama karatu in malam ya fara nasihohi da maganganu wanda suke da kaiyin na ilimi haka zai tafiya mu din kuma da yake duk galibin mu kawai yan gari ne ma'ana a lokacin ne ma muke koyon tarbiyyar addini lokacin babu wanda ya tana bare ya dinga transcribing mutum ɗaya ne na san yana yi kuma shi ma ya mutu malam Nura Yahaya rahimahullah malam Nura Yahaya lokacin shine yake da inaya akan duk abin da ya ji fa'ida zai ma zai rubuta mu ko sauran kawai sai dai kawai mu ka sake ma ta saurare ba a recording kuma a lokacin ma babu kayan recording sophisticated irin waɗannan akwai lokacin da kuma yake hanawa shi da kanshi yake ka dauka don wata manufa ta abin nan amma na san da dama saboda maganganu da ya ta maimaita su ba na ji akwai ta magana da Albani ya faɗa wanda bai taɓa maimaitawa ba duk maganar da yake faɗa dai sun ta da muhimmanci gare mu sai ya maimaita ta so ɗaya so biyu kai so goma to da daman su na san mutane su rike insha Allah amma babu shakka akwai wanda za su bace kamar yadda ta faibin tabiyan nan wasu suka bace sai kuma littafin kitabun nubuwat littafin magana akan annabta wannan littafi jama'a shi ma littafi ne ɗaya tamkar da dubu a cikin wannan babi gashi bugun ainihin wato maktaba ta darul abin nan ta a mamlakatu amitu saudiya wizaratu ta'alim al-ali a cikin ainihin wato silsila na littafan da suka rubuta na wancan mashru'i daga imadatul bahth al-ilmi kama a ce directorate hukumar kula da bincike ta kasar hukuma da ke kula da research na ilimi wannan littafi tahqiqin doctor Abdul Aziz Ibn Salih At-Tawiyan yana ana buga shi a cikin ainihin mujalladi biyu gashi kitabun nubuwat wanda kamar yadda na fadi littafi ne shi ma faridun fi babi daya tamkar da dubu abinda ke magana a cikin shi shine wancan dan karamin littafi da Ibn Taymiyyah yayi akan karama da annabta da sauransu sai zama wasu malamai waɗanda suke ko dai mu'tazilawa ko batattu ko kuma yan jigari-jigari wanda ruwan ilimi da jahilci ya cakuɗa a jikin kwakwalwarsu su ne suka fara ganin cewa wasu abu da ya faɗa ba daidai ba ne da haka ya zo ya yi wannan bitausiya ya yi shi dalla-dalla magana a kan meye annabta meye mu'jiza meye karama kuma menene bambancin da ke tsakaninsu menene sihiri meye khawariƙul ada menene wilaya ya yi ta bayani a kan wannan abubuwa dalla-dalla da manhajin ahlus sunna game da haka da raddi akan wanda suka saba wannan manhajin babu shakka wannan littafi shi ma littafi ne mai muhimmanci kwarai a wannan zamani da iddi'a'at na ainihin wato annabta ƙarya da walitaka ƙarya da karama ta ƙarya da cakuɗe a tsakanin sihiri da ruƙuya da bokanci da addu'a suka cakuɗe har ma ba a iya tamyizin waye boka waye mai ruƙuya waye yake da ilimi waye yake da jahilci wato kusan ko littafin nan in kana bin shi sai ka ga littafin nan fa a da buƙatar shi a yanzu din nan babu wani da za a ce wai is out of date babu kowanne is current har yanzu yana da abin nan wato relevance a cikin wannan society namu na musulmi ina fata mun fahimci wannan da haka ina ƙara wannan magana cewa muna fata Allah ya kayyade ma musulmin ƙasar nan malamai waɗanda za su bada muhimmanci wajen karantawa da sajjalawa da fassara waɗannan littafai da yin bayani akan abin da ke cikin su na fawaid ilmiya da ainihin zakhair na ainihin ilimi sai littafin jawabu ahli ilmi wal iman بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله تعدل فلوس القرآن كوي بياني ناكم والنهديث الميمة أنتي وقل هو الله آد تعدل فلوس القرآن جزء إذا يجيش كوي أكم والنهديث مسألة تواب قدوب إيرو وانا إلي فا وانا لتافن بقم مكتبة عيني العصرية تكسب بيروت تلبنا قاشنا ياي بياني دلا قمدا حديثي دمغنغن مغباتا wanda suka zo dan fassara ma'anar waɗannan ainihin wato maganganu na ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da cewa qul huwallahu ahad ta'dilu fulusal qur'an ai take da wani obasari na qur'ani sai kuma har ila wani littafi game da shi ma sharhi na hadisi kwaya daya sharhu hadisi jibrila fil islam wal iman wal ihsan hadisin wani hadisi na islamiya ko ma wal iman na tambaya din nan wa fasna da rukubatai ila rukubatai hadisi na biyu na 40 hadisi ko yawa to shine yayi masharhi me ma'anan hadisin jibrilu hadisin dake magana akan ainihin wato me ma'anan islam me ma'anan ihsan me ma'anan imani wannan hadisi ba da ma akwai da suke karanta shi daga cikin murji'a da jahmiya da mu'tazila wanda suke kore tafadul game da imani wanda suke kore cewa babu cito wanda suke ganin cewa al-imanu fi aslihi wahidu cewa zaka ji wani jabberi a cikin su zai ce imani ka imani Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu in kun yi tunawa an yi wannan katta a cikin sahabiya sai kawai mutum ya bugi kirji ba kawai ya ce wai da imanin shi dai sai na Abubakar wai iri ɗaya babu tafaduli wannan murji'a kenan da kuma jahamawa da mu'tazilawa murji'a din nan sune masu cewa komai kai akwai mafita in ka duk sabon duniya da kai sai a ce akwai mafita wani ya bani labari nan wani malami ne a kasar nan fa wani ma'aikaci na gwamnati babba irin wanda suke sata din nan yayi sata ya tara da masheran kudade sai dawo garin su bayan ritaya sai samu wannan malami ya bashi fatawa Allah gawo ta malam ya zai da kudaden nan ne tsakanin da Allah ni ina cikin damuwa game da kudaden nan na tara su ne ba ta hanyar halas ba sai malamin ya ce abinda za a yi ya ɗebi 5% ya ba malamin shi kenan kawai ka fara dizina banki nan kaga wannan shi ne shugaban murja'a mana ba ma wai a yi sadaka da 5% ba ko kuma da suke cewa a gina makarantu a tona rijiyoyi a biya mutane kuɗaɗe su je umara duk wanda ya mutu a kai ma 'ya'yan shi buhun shinkafa da matan shi idan sun yi 40 idan sun yi fita ta kaba a kawo musu atambobi duk wanda yake da marayu a biya musu kuɗin makaranta duk da kuɗin haram din nan wannan magagafa ta wasu ta dan ma sauki ai akwai wanda zai ce shi a diba kawai a bashi amma manta da Allah ba komai shi yasa abin da zai gawa Allah malami ne fa wallahi aka bani labarin ya faɗa haka kwana nan din nan to waɗannan sune murji'a suna nan cike da kasar nan har a cikin wanda ake ce ma'alus sunna suna zuwa suna gaya ma 'yan siyasa da sarakuna da shugabanni na al'umma cewa ba komai su ci gaba da zalunci su ci gaba da yankan national cake suna zubawa a jifansu alka'aka'a alwataniya arzikin kasa su ci gaba da wawura suna dan sassan matalakawa a munasabat sai a zabi wani malami dan jigari sai a biya mai maka shikenan in yaje maka ma bai ma yi aikin haji ba domin abin da kan ta yake haji kawai da salat in yaje kuma maka ta riga ta juye wanda ko sahabbai suka tashi ba su gane ta ba naga kawai sai je yana neman ina ne shajara wanda Jabiru ya ce inda shajara ba zai ganta ba gaba ɗaya wani ma ya zare a can da ganin wai haka da aka yi kafara ce ta zunuban satar da aka yi musu Bukhari Habbabi ya wannan cewa duk wanda ya saci kuɗin al'umma sai ya koma da su in ko bai koma da su ba sai yazo ya tara al'umma awwaluhum wa akhiruhum yace musto ni ne wani ni na satan muku biliyan kaza a lokaci kaza jama'a annabi kuwa Allah ku yafe mu dan suka ce sun yafe mushi shikenan kun ko ba yafe mushi ba to falyattaki da'watul mazlum innahu bay laysa bainaha wa bainallahi hijab to wannan littafi abin da yake magana kai kenan sharhin hadisu jibril alaihi salam da kuma bayani akan imani cewa ya tafadal fi asrihi da kuma bayani akan cewa akwai ceto ba irin yadda mu'tazila suke karatawa sai kuma littafi na at-tawassul wal wasila fa'idatun jadida fi at-tawassul wal wasila wannan ma littafi ne faridun fi babi Allahu akbar wannan littafi jama'a yana daga cikin littafan da shi ma da ya bata cikin tafai bin taymiya amma akwai wani dalibi bin taymiya mai suna الحافظ ابن عروة الحنبلي الصالح ونبلتاف الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد بن حنبل على أبواب البخاري يدعو كلتاف مسند الإمام أحمد بن حنبل ما هذا الشيء أما كانت لنا إن شاء الله يدعو كلتاف مسند ينعكاو حديثين بسا قائد بابك أبن نواتو تنتن شسها بيبو حديثان واني حديثان واني حديثان واني شو كما سيئن إبو babu kan da bukhari yayi in bukhari yace babu kaza 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 sai je lalubu a cikin musnad imam muhammad ina hadisin da zai bada hujja game da wannan babu shine al-kawakibud darari fi tartibi musnad imam muhammad ala abwabil bukhari to a ciki yanayi yana tahqiqin maganganu yana ta'liqi yana ta'lil ba wai kawai hadisi yake kawo yadda bukhari yake kawo ba yana da maganganun shi da sharhin shi yadda kaga al-imam Hussein dan Mas'ud yana yi a sharhus sunna na Bagawi shi Bagawi din ko to a ciki ne da yazo wata magana game da wasa hadisi sai ya zuba gaba da littafin nan a matsayin sharhin da Ibn Taymiyyah yayi game da tawassul ana ka samu littafin da ba da ka bada ya bata saboda shi ma asali fatawa ce Ibn Taymiyyah ya bayar game da ka'idan tawassuli yaya ake tawassuli menene hukuncin tawassuli da wasu abubuwa menene ayoyi da suka zo akan tawassuli suke nufi me ya hadisan tawassuli suke nufi bayani ne dalla dalla shi ma yana da matukar muhimmanci littafin musamman a zamanin nan da in ka ce babu kiyo a ce dan Allah dan annabi sai a ce ka zagi annabi a ce baka san annabi ko cewa dan iyayenka wani ko dan kabarin tsohonka duk ana fada kasashen nan ko yanzu ne ma da izala ta yi mutsu-mutsu da bid'a mutane suke dan ji tsoron fada wannan in suka waiga suka ga masu dagaggun wanduna kuge mu sai in isu isu ne ko kuma in kai ma kana yin sun ma'amunu sun makafaru baka da gemu ko kuma wandan ka irin na yan wuta ne to ba za su gane ka ba wajen ko baka da sima to ka iya jin an yi haka wata kila tunda kana da imani imanin ka ya motsa kai magana ko kuma ka musu mujamala in malaman ka ne ko kuma idan surkan ka ne wallahu alam ala ayi hadin wannan shi tafin at-tawassul wal wasila tahqiqin Abdul Qadir al-Arnaut dai daga cikin daliban Albani na farko dai daga cikin daliban Albani farko zaka ga Albani yakan mushi ainihin wato addu'a sosai a wuraren da idan ya mishi gyara akan wata mas'ala domin malami ne kwararre a hadisi to yakan zo ya karanta tafa Albani sai ya ce algawata malam ina ganin nan kaza ya kamata a ce ko kuma wannan hadisi ni na samu mai hanya iri kaza to yake Albani Nasruddin malami ne mai adalci in yazo sai ka ji a ce wani kaza ne ya mun wannan gyaran Allah ya saka mishi alkhairi iya daga cikin abinda kullum malam awale ta mana fada akai da nasiha cewa mu dinga ikraf da falalan waɗanda suka yi mana malamanmu iyayenmu shugabanninmu ɗalibanmu ko ɗanka ne in ya gyara maka gyara ɗanka ne ya haddace Qur'ani ko baka haddace ba ka zo kana karatu sai ya gyara maka wata aya cewa ga yadda take to ba cewa kawai zaka yi kai yanzu kai ka yi ka tun zaka mun gyara to ka ba wannan haddar ba sai ka dauka falalaci ka ce alhamdulillah Allah ya muni gamdakatar a gida ake mun gyara kuma ta kace ta gyara maka kuwa kuma ka je ka malaman yaran nan godiya cewa ai ilimi yayi albarka ilimi yayi kyau ina fata mun gane wannan da haka yana daga cikin abubuwan da kullun malam awli yakan yi su rahimahullah ambatan malamai waɗanda suka mishi alkhairi da ƴan uwa masu da'awa waɗanda suke da falala akan wasu gyararraki ko wasu matsaloli da suka kashi akan hanya har ila yau ga littafin ainihin wato al-ikhna'iyya ko kuma ar-radd 'ala al-ikhna'i wannan ikhna'i din wani malami ne mai suna ainihin Ibrahim ibn Muhammad Burhanuddin al-ikhna'i wannan malami babban alƙali ne a ƙasar Misra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ana da shekara 777 kwatankwacin shekaru 658 kenan insha Allah to wannan gabaki dan shi littafin akan ziyarar kabari ne wannan malami alƙali ne babban malami jama'a ba karaman malami ba malami yanda ya kai ya kawo amma yana da bid'a game da mas'ala ta ziyarar kabari mai da ziyarar kabari addini da kuma yin takanastakano ake cewa ko shine shaddur rihal mutum ya tashi daga Zaria ya tafi Sokoto musamman dan ziyarar kabarin dan Hudiyo ko ya tafi Kano musamman dan ziyarar kabarin wani wali a wali mai giginya ko ya tafi wani gari kaman Cangon da kenan misali dan ziyarar kabarin sarki musulmi a Tahiru ko makamancin haka kai ko Madina ne ba a zuwanta da sunan ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ziyarar masallacin idan ka je masallacin daga nan kuma sai ka wuce ziyarar kabarin haka daga nan kuma sai ka samu halin zuwa ziyarar kabarin shuhada Uhud wanda take ainihin wannan wuri da ake cewa Uhudu a ainihin wato wajen garin Madina duk wannan shine Ibn Taymiyyah ya bai wannan maganar shi malamin rubutun da ya fa bai wuce abin da zaka iya karantawa hudubar Juma'a ba asali bai wuce abin da za a yi karanta kamar ina malam Musa sunan limaman Juma'a ko hudubar Juma'a alƙawar malam baya nan kusa ko takan kai shafi nawa zai wuya ta wuce shafi biyar duk iya larabcin malami a irin da ya yi masalatanmu na ƙasar nan dan sai a watsa ya baka wuce in ka wuce shafi biyar ko duk abin da za ka yi ba zai wuce minti goma ba na hudu ba duk iya saja ɗinka in ba haka ba ko mutane gaba ɗayan gidi za su fara dan wa ma ke fahimta abin da kake illa qalilan mimman hadalla mu ma yan arabiyan da ma suke fahimta wani ma hankalin shi bai wata ya ta tunanin da an tashi zai kuma rufa kasuwa ya da wata matsala akwai wani bashi da ake bin shi akwai wata bazawa zai gunta taɗi da yawa iran waɗannan duk tunanin duniya ne a cikin kowalan mutane ko to dan haka rubutun da ya yi ɗan kankani ne amma da malam Ibn Taymiyyah ta tashi gaba shine mishi wannan mujalladin akan menene abinda sunna ta faɗa game da ziyarar kabari yaya kamata a yi waɗannan kaburbura ne ya halasta a ziyarta duk Ibn Taymiyyah ya yi wannan magana dalla dalla wannan takikin malam Ahmad Ibn Munis Al-Ambari ne wanda ɗaya daga cikin malamai da suka takiki a cikin wannan silsila ta Rasail Ilmiya bugun Darul Harrar wannan shi ma asalin shi tesis ne na ainihin wato kundin babban digiri ya daga cikin daban da suka jawo Ibn Taymiyyah matsala shi ma domin an ce wai baya san Annabi ya hana a ziyarar kabarin Annabi da sauran waliyai sina fisa wata ainihin wato babban waliya din nan daga cikin ahlul bait jikokin sayyidina Ali wanda ta rayu a kasar Misra har ta mutu in ka karanta tarihi Imam Shafi'i zaka ji labarin ta Imam Shafi'i ya je tare ta a Misra wata babban malama ce wata zahida ce wata waliya ce ta daga cikin waliyai waɗanda ake kikirgawa a wancan zamanin karanta littafin Hilyatul Awliya na ainihin wato abun nan Abu Nu'aym ko sai kuma littafi daya daga cikin littafan da kullum malai yake hujja da su akan cewa mu ahlus sunna ƙarya ne mutum ya ce ba ma son zikiri al-kalimu tayyib na Ibn Taymiyyah wannan tahqiqin babban malami ne wato wannan littafin ya samu hidima malan ne yayi kuma malan ne ya tahqiqi shine Ibn Taymiyyah yayi Albani Nasiruddin ya tahqiqi gashi nan tahqiqin Albani Nasiruddin bugun maktaba ta Darul Ma'arif da sahibiya Sa'ad ibn Abdurrahman Ar-Rashid Albani yace at-tab'atu ash-shar'iyyah wahida wanda ya san me yake nufi ya san me yake ji wannan magana ko wanda bai sani ba kuma ya batta kai ba magana ce ta yanzu ba za ga littafin shi da dama yana rubuta wannan maganganun saboda matsalolin da suka faru tsakanin shi da masu buga littafai da sauransu littafin kawai abin da yake magana akan shi ne zikiri tasbihi istihara haylala yadda ake yin za a shiga bayi bacci bayan tashi bacci in an tsaya a Arafa duk abin da shafi zikiri irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mu ahlus sunna muna zikiri babu ma wanda ya kai mu zikiri domin namu shine ingantacce addinin da muke muna yi ahlus sunna inda na gaskiya ne ko akan kekeke sai ya dinga zikiri domin duk inda ya hawa ko gangara ko tudu ko gangare akwai abin da ya kamata ya fada in yazo sauka akwai abin da zai fada in yazo hawa haka in yazo sa riga in yazo cirewa kai in yazo tarawa da matar shi ma akwai abin da zai fada in yazo shiga bayi in yazo fita in yaga abin da ya bata mare in yaga abin da ya burge shi in yaga abin da ya bashi sha'awa in zai kai yayan shi makaranta in ya dauko duk abin da muke akwai zikiri a ciki inna ma kawai kamar yadda a cikin ko da wayo da mutane akwai gafalallu akwai yan wato mahabba wa dabba sune zaka gabatar da wannan ba amma mu anan makarantar madarris salafiyya alhamdulillah zaka wannan abubuwan duk an karantar da su kuma duk yan uwa suna muhafaza akan su abinda ba ma yi shine ba ma yin zikiri na ƙarya wanda ba shi da tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma rike tarbi mai ta tujjo bakin mu ko mu dinga salati goma ga annabi salatin ƙarya ko salatul fati ko waduwar abu wanda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai littafin al-ubudiyya shi ma tahqiqi ne na Nasiruddin al-Albani al-ubudiyya meye ma'anar bauta ita kanta yaya ake yin bauta menene asali game da tsarin bauta wannan littafin shi kuma amsa ne game da tambayar da aka yi wa Ibn Taymiyyah akan meye ma'anar da Allah yake ya ayyuhallazina amanu budullaha rabbakum ibudu rabbakum kai ko ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum to amsa ce akan wannan tambayar da aka yi magana akan meye ibada meye far'o'in ibada menene kuma abin da ke bata ibada kuma menene abu mafi daraja daga cikin ibada kuma akwai wani mukami da wani bawa zai samu har ya ce shi ba ruwan shi da ibada babu shakka babu ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da Allah ya kira shi da suna bawa duk inda Allah ya kira suna bawa manzo Allah yana alfahari da wannan cewa mataki mafi daraja ga mutum shine zama bawan Allah mai ibada Allah sannan ga littafin kuma alhasanatu wassayi'a da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bayani akan meye abin kirki meye abin banza menene ainihin wato a abin nan hasana meye sayya shi kuma wani bahfi ne bahsun ne mata mai dadi kwarai akan fada Allah madauke sarki ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik cikin sautin nisa'i ko a cike kokarin yayin ragarraga da ra'ayoyin kadariya da jahamiya game da cewa mutane suke jawo kansu abin kirki suke da kaddara aka abubuwan da suke Allah maganin su kawai ke suna aikatawa ina ba ta mun fahimci wannan al-Imam Mustafa da yayi wata magana yace Ibn Taymiyyah ya kare rayuwar shi gaba daya akan ainihin wato kokarin gyara aqidar mutane ai yace ina ma da a ce ya rage wannan aikin yayi magana kuma a ce da ya rubuta wani tafsiri mana ko littafin fiqh yace da an ci moriya fiye da haka amma sai malamai suka ce ai wancan duk wasu sun yi babu shakka an san an yi asarar wani abu amma waɗannan da yayi sun fi muhimmanci domin aqida kamar yadda Wahidu Abdulsalam Bali yake faɗa musulmi bai mallaki wani abu da yake daraja ta ba ga baki ɗaya babu wani musulmi da ya mallaki wani abu a duniyar nan komai kuɗin shi da dangin shi da ƴaƴan shi da kyan halittar shi ko ɗaukakar shi ta ilimi ko sarauta ko ta me bai mallaki wani abu da yake daraja aqidar shi ba da ka samun mutumin da ya tsaya ma aqida wannan hidimar wanda ita ce su Muhammad dan Al-Wahhab suka zo suka raya ta raya sunna a wannan zamanin tunda kashin Saudi Arabia ita ce kuma Sa Abubakar Gumi suka raya kafashin mu da izala ita ce su Malam Abubakar Gumi da waɗanda suka biyo bayan su Malam Jafar Mahmud Adam da ainihin Malam nan Malam Albani Allah ya ji kansu gaba daya ita ce suka raya wannan hasken ya yazo wa ma adaraka da ce Ibn Taymiyyah bai haka ba ma'ana Ibn Hajar babban malami ne alal misali ayyukan da yayi na hadisi da tarihi suna da matukar amfani amma bai wa kowa hidima akan ba mu aqida ba wata kila saboda ash'ari ne da mu da a ce to Ibn Taymiyyah shi ma ya kare rayuwar shi akan haka kawai ya ta magana akan fiqh sai zama zai ga makenan an gina babu bandishu ina ba ta mun fahimci wannan Allah ya samu dace kitabur radd ala al mantiqiyyin shi ma littafi ne bujumul littafi wanda ina jin yana daga cikin tafai na karshe karshen da Malam Albani rahimahullah yayi mana bayani akan shi akan wannan majalisi game da mas'alar ta shafin mantiki inda Ibn Taymiyyah yake bayyana cewa ilimin mantiki ba a buƙatar shi cewa idan kai mai hankali ne to hankalinka ya wadatar da kai daga mantiki idan kai wawa ne to ba da zai ka fahimta idan kai malami ne iliminka ya wadatar da kai idan kai jahili ne to ba da kai yake ba da ka bai da wani amfani bai da wani amfani nan ya buye ragaraga da su su Razi su Farabi su ainihin wato Ghazali duk waɗannan malaman babu wanda ya kyale Ibn Taymiyyah kenan ina ruwan komai da ruwanka sunan wani magani ko sai kuma littafin sharhu hadisin nuzul sharhu hadisin nuzul shi ma tambaya ce da aka yi Ibn Taymiyyah game da ina menene zai ce game da hadisin cewa Allah na sauka a ƙarshen dare ya zo sama ta ɗaya ya ce ina mai tuba na karɓa ina mai neman gafara na gafarta mishi ina mai neman wata biyan bukata na biya mishi yan bid'a sun ta yin maganganu akan hadisin su ce wannan su ce wancan ibn jami'a anan kuma sai fito a matsayin scientist a matsayin wato wani astronomer wanda ya san ilimi na sirrorin duniya da yadda alakar dare da rana suke da yadda canjin yanayi na hay'a yake wannan tafi babu shakka littafi ne shi ma daya tamkar da dubu wannan takikin malam muhammad ibn abdurrahman al-khamis ne bugun maktaba ta darul asima kaga shi shi ma sharhi ne na wato wannan hadisi fatawa ce aka wa ibn timiya rahimahullah sai kuma littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wato tuhfa tsaraba ga mutanen iraki game da ayyukan zuciya sune so ki yarda da ainihin munafunci da ainihin wato ikhlasi da ire-iren su waɗanda da zuciya ne ake yin su ba wanda yake iya ganin su a ainihin zahiri ibn timiya ya bayani dalla-dalla game da waɗannan a cikin nan shi ma asalin shi tambaya ne wato ibn timiya malamin fatawa ne mujtahidi ne mutlak sai za ka ga mafi yawan maganganun shi fatawoyi waɗanda ainihin wato ya tai littafi ne shi ma mai daɗi kwarai kamar irin littafin shi wajen iya kafa hujja da iya raga-raga da hujjan abokin hamayya littafi na ƙarshe da zamu nuna anan shine littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wannan littafi ibn timiya a cikin shi ya kokarin yin bayani akan falalar da ke cikin shugabanci da hadarin da ke ciki da falalar da ke cikin biyayya da kuma waye cancanta ya shugabanci shin ya halatta wani ya shugabanci bayan akwai wanda fi cancanta ina ayoyi da hadisai waɗanda suke bayani akan wannan matsaloli yaya salaf suke game da biyayya game da shugabanci game da rike amana dukiyar al'umma wannan ma littafin babu shakka shugabanni da 'yan siyasa da manya limamai duk suna da bukatar wannan littafin musamman a ce a samu fassarar shi wannan sharhi ne na malam muhammad ibn salih al-usaimi ya mai sharhi ya karantar da shi sannan aka zo aka transcribe sharhin aka rubuta shi aka ya karantar da shi aka susuwa kasan galibin littafin malam usaimi kasusuwa ne ake ainihin wato transcribing din su zuwa written text zuwa littafi rubutacce to wannan littafi babu shakka yana da matukar muhimmanci kamar sauran littafin da duka littafin kusan dadin su ɗaya ne babu wani littafi da zaka daga kace ai wannan ciko ne ko na baye ne ko ya an daina yayin sa waɗannan jama'a qataratun ne kawai min al-bahr dugo ne ko kuma a ce ma rabin dugo ne daga kogi a cikin littafin ibn timiya da kuma a cikin bayani game da littafin ibn timiya kamar yadda na faɗa a baya jama'a wannan tsakani da Allah ni na sani cewa judul muqil ne aqulu hadha haqqan la tawadu'an shi ne tsantsar gaskiya kuma wanda ya san meye gaskiya ya san meye haka ina fata mun fahimci wannan amma wanda bai sani ba zai iya dauka cewa kawai maganganu ne babu shakka ibn timiya kamar yadda zamu zo mu ji malam zai ambata anan malami da ake bukatar a tsaya a sake readdressing magana game da meye da tafin shi waye shi a tsaya a yi karatun ta natsu game da shi dan sanin shi dan ainihin iya tantance ilmominsa da iya mu'amalantar su yadda ya kamata dan kuma fa'ida mafi girma shi ne dan abin ya fantsama a cikin al'umma watakila a samu a gyara da dama daga cikin shirkiyat da bid'iyat da ainihin inhirafat na aqida da suke faruwa a cikin al'umman musulmi a wannan zamanin babu shakka mutanen Saudi Arabia musamman jami'o'insu sun ba da muhimmanci akan haka amma kasashen mu to wannan muhimmanci ya da matakar karanci watakila in ba makarantu ire-iren namu dinnan ba baka jin ma ana ambaton ibn timiya gaba daya zaka yi wa'azi na mutanen da suke ganin su ahlus sunna ne har a gama ko karatu ba zaka ji an ambaci ibn timiya ba balantana yin hujja da shi to wani irin izala kenan ake ko sunna akwai matsala game da haka dan timiya kawai haka zace in ma za a fara ce dan timiya kaga wannan yana daga cikin wato juhudi wato musanta aikin wanda kake ci da bazan su Allah shi yarda mu saboda yadda lokaci ya kure ina ganin za mu tsaya anan sake cewa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ainihin ladan fadan sa da kuma ainihin ladan ainihin wato saurare da dama aiki da shi kurakure da suka faru ya Allah ka mana gafara Allah muna saki addu'a ta musamman ga malamin mu malam Muhammadul Awwal Adam Al-Albani da ɗansa da matarsa wadanda aka kashe Allah ka ashi shahada su Allah ka ji kansu da sauran magabata na kware tun daga annabi har zuwa yau sai Allah mu ka sa mu cikawa mai kyau irin ta su ya Allah wannan kasa ta mu ta arewacin Najeriya irin bala'in da ya kunno mana ta ko ina Allah kai mana maganin shi wanda duk suke da hannu wajen rikirkita rayuwar al'umman nan a tattali da zamantakewa da siyasa da tsaro da addini ya Allah kai musu da kaidin su akan su Allah ka tsare mana addinin mu da imanin Allah ka tsare mana tafarkin mu na ainihin annabinka da magabata na kirki na salafiyanci Allah ka dauka wannan makaranta ka sa ta kai fiye da yadda wanda ya kafa ta yake tsammani
amin
ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum